Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimaitin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makili. An kwashe duk mata da yara da tsofaffi daga ma'aikatar sarrafa karafi a Mariupol da dakarun Russia suka yi wa ƙawanya, a cewar wakilin murya Amurka a Kyiv, Ann Shernikova. Ma'aikatar karafin ta Azovstal da aka gina a zamanin tarayyar Soviet ita ce dandali na ƙarshe a Mariupol da sojojin Ukraine suka ƙiba da kai ga dukkan yunkurin da Russia ta yi na kwace ɓangarorin gabashi da kudancin Ukraine a yakin da aka kwashe makonni goma ana gwamzawa, a cewar rahotannin Reuters. Mataimakin Prime Minister Ukraine Irina Vershok ya rubuta a manhajar sakonnin Telegram cewa an kammala aikin ceto a wannan ɓangare na Mariupol. Sai dai Majalisar Ɗinkin Duniya da ta jagoranci aikin tare da Red Cross bata riga ta tabbatar da kammala aikin ba. Batun dangantakar kasuwanci da tsaron yanki da kuma mamayar da Russia ta kai wa Ukraine su ne kan gaba a lokacin da shugaban Amurka Joe Biden zai amshi bakoncin shugabannin kungiyar kasashen kudancin Asiya ko kuma ASEAN a taronsu na ranar 12 da 13 ga watan Mayu. Shugabannin kasashen ASEAN guda 8 a cikin 10 ne za su halarci taron kolin na musamman. Shugabannin da ba za su samu halartar taron ba sun hada ne da Rodrigo Duterte na kasar Philippines, wanda mulkinsa ke karewa a watan Yuni, da kuma shugaban gwamnatin soja na kasar Myanmar Min Aung Hlaing, wanda kungiyar ASEAN ta cire shi a matsayin jan kunni da ba sabon ba. Shugaban sojin dai ya jagoranci juyin mulki da ya hambarar da gwamnatin farar hula a watan Fabrairu shekarar 2021. Duk da yake ba a sa ran taron zai samar da wani muhimmin al'amari, masu lura da al'amura sun ce kwanaki biyu da Biden zai karbi bakoncin waɗannan shugabannin yayin da ake gwamza fada a Ukraine alama ce da ke sake tabbatar da cewar har yanzu yankin Indo-Pacific shine babban abin da Washington ta sa a gaba. Biden zai ci gaba da ziyararsa zuwa biranen Seoul da Tokyo don gudanar da taron Quad a ƙarshen wannan wata. Daraktan hukumar leƙen asirin Amurka ta CIA William Burns ya faɗa a jiya Asabar cewa China tana sanya ido sosai akan yaƙin da Rasha ke yi a Ukraine, kada ya ce hakan na shafar lissafinta akan Taiwan, ƙasar tsibiri mai mulkin kanta da China take ikirarin nata ne. Da yake jawabi a wurin wani taron jaridan Financial Times, Burns ya ce gwamnatin China ta damu matuƙa da yadda Ukraine ta nuna jajircewa ga mamayar da Rasha ta kai mata da kuma matsalar tattalin arzikin da Rasha ke fuskanta. Burns ya ce yana ganin shugabannin China suna taka tsantsan sosai akan waɗannan abubuwa na damuwa da kuma munanan tasirin tattalin arziki da duk yunkurinta na neman kwace ikon Taiwan zai haifar. Sai dai ya yi gargaɗin cewa hakan ba zai canza dogon buri na shugaban ƙasar China Xi Jinping ba akan Taiwan. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Taliban ta sanar a jiya Asabar cewa za a wajabta wa mata a Afghanistan su lullube daga kansu har zuwa kafafunsu idan za su shiga cikin jama'a, wani mataki na baya-baya na rashin mutunta 'yancin mata da kungiyar mai tsaurin kishin Islama ta ɗauka a cikin watanni 9 da ta koma kan ƙargar mulki. Shugaban Taliban Hibatullah Akunzada shi ne ya sanya hannu akan wannan doka, inda ya buƙaci matan Afghanistan su yi biyayya ga dokar, a cewar ma'aikatar ƙarfafa nagarta da yaƙi da ayyukan sabo, yayin da take ƙarin bayani a wurin wani taron manema labarai a birnin Kabul. Ma'aikatar ta faɗa a wata sanarwa cewa mai kula da mace kamar mahaifinta ko ɗan uwanta ko kuma mijinta za a musu gargaɗi kafin a ɗaure su na tsawon kwanaki 3 idan matan ba su rufe huskokinsu ba a wajen gida.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Shirin BOA Hausa kasuwa akai miki done kasuwa.
Jama'a masu sauraron mu yanzu haka ina tsohar kasuwar Jimeta wadda kasuwa ce da dadda kuma mai dimbin tarihi a nan jihar Adamawa. Ita ce kasuwa ta farko wadda aka fara bude ta a jihar gaba daya tun zamanin Gongola, wadda bata da nisa tsakaninta da fadar jiha, musamman ma ofishin gwamnatin jihar tsakanin su ba zai wuce kilomita 1 zuwa 1.5 ba. Na shigo lan yan Bulawus kuma na samu mutane suna ta hada-hada, amma bari mu fara tambayan wani mai shago a wannan kasuwa wadda yake sana'ar saida kayan Bulawus. Malam barka da
war.
Malam, kuma menene sunanka?
Sunana Alhaji Ibrahim Ibrahima, mai Bulawus a tsohuwar kasuwar Jimeta.
To, Alhaji Ibrahim Ibrahima, tsawon shekara nawa kai kana wannan sana'a?
Eh, hakika na dan jima nan wajen, ina dan wannan sana'a ya kai kaman shekara 20 haka ina wajen.
Yanzu gashi an gama azumi cikin koshin lafiya, kuma sallar ma mun bata baya yanzu haka. Yaya kuma yanayin farashin kayayyakin?
Eh to, bana kan gaskiya alhamdulillah ba abin da zamu ce sai dai mu gode wa Allah Ubangiji da kashe dai. Daga farko mun dan samu tsadan, kuma da azumi yazo sai muka dan samu sauki, kuma mun dan sayar wani da tsada wani kuma da sauki. Yanayin da muke samu ne dai wani ka dan samu 100, wani ka dan samu 200, wani 50. Yawo shine kawai.
Malam Ibrahim, yanzu ga wannan gele misali na ganta ga ta ruwar daurawa ce, kuma sunanta menene?
Kashka.
O sunanta kenan kashka. To ga sunan da gelelluka da kuma kayan yake. Yanzu mu dauka wannan kashka din kamar nawa take?
Eh, kashkan nan dai gaskiya muna sayar da shi 2500 babba, karami muna sayar da shi 1500. Akwai kuma kuskus muna sayar da shi 2500 babban sa kuma 3000. Medium din sa 1800 haka muke sayarwa.
To kuma al'umma suna sayan shi sosai kamar yadda nake gani ana ta hada-hada.
Eh, hakika suna sayan sa dan mun kawo shi da yawa, kuma kaga ikon Allah ga shi da wanda ya rage kenan, mun kawo shi da yawa ya kuma kare gaskiya.
Wannan kayayyaki naku an fi sayan sa gabanin sallah. Yanzu ko ya kasuwar take gudana?
A yanzu ma ba lafi dan yara da sun dan an siya yara, yanzu kuma manya ne suke zuwa da kike dan siya su ma saboda tafiya anguwa haka. Kamar gele da takalmi suna dan zuwa su siya mata haka. Ba lafi.
To Ibrahima, shi kuma kayayyakin yara da nake gani gashi da takalma ga kuma tulare, gashi ma dai kayayyaki dai gashi shi ma ana samu ana siya?
A ana siya gaskiya. Kamar yanzu an yi mutum aihuwa zai zo hada kayan aihuwa, kuma ga irin riga mai wuta-wutan nan ma gaskiya ana dan siya shi ma da dan farashi kuma ba tsada sosai. Dan bai wuce 2500 ba haka muke siya.
Masu sauraron mu, muna da dabarin layin yan Bulawu sai ko muka je layin masu hatsi. Kuma wani abun burgewa wannan tsohon kasuwa shine tsakanin masu hatsin da masu sayar da gari da kuma masu injin surfen suna kusa. Yanzu dai ina dab da waɗannan yanki, musamman masu sayar da gari da kuma masu injin surfen. Ga can wata bura Allah ma tana tsaye. Malama, ina gajiya? Lafiya kike?
Kalauya gida aiki.
Ah, lafiya kalauya kokari?
Kalau an sha ruwa lafiya.
Ah, lafiya kalau ba.
To, Allah maimaita mana.
To, Malala, ko menene sunanki?
Ni ce mai suna Ayuba Joy Sale daga tsohuwar kasuwa. Jimeta Yola.
To, menene kike sayarwa a wannan tsohuwar kasuwa?
To, ina sayar da garin masara dai, da garin maiwa, markaden gida, da kuma garin alabo.
To waɗannan musamman ga wani gari na gan shi mai dan haske mai dan laushi, wani irin gari ne?
Wannan garin masara kenan.
To shi kuma garin masara nawa kuke sai da wannan mudu da nake gani?
500.
500 ake sai da mudu guda? To kafin ya zama gari misali ainihin tsabar sa, buhu kuke saya ko kuma wani kuke?
Buhu muke saya.
To kamar nawa kuke sayan buhu?
20,000.
Sai ku zo kuma ku surfa ku nika sai ku ci gaba da sayarwa. To shi kuma wannan garin kuma wani irin gari ne?
Wannan garin gurka.
Garin gurka, shi kuma nawa ake sayar da shi?
Mudun sa 500.
Ah, shi din ma 500? Allah sarki, to shi kuma nawa buhun sa?
Buhun sa 16,000.
Allah sarki, wato shi 16,000 wannan 20,000, amma kuma kundin su duka daya. Allah sarki, to ga wani abu mulmule nan kaman dutse, menene?
Shi ce gurkan kenan.
Na'am, okay, wato shi wancan shine gurkan. Shi kuma wannan an riga an nika. To shi kuma wancan nawa ake sayar da shi?
1,000 kwano.
Oh, shi ma yadda na gan shi kato na ana masa kwano.
Eh.
To kaman kwaya nawa ake sawa a kwanon?
To ba ma kirgawa dai, mun dai muna aunawa, in ga ya cika sai a zuba leda.
To ga kuma wani na amma da shi wannan bai da haske yana da dan duhu. Garin me ne?
Wannan garin maiwa.
To shi kuma kaman nawa kuke sayar da mudun sa?
Mudun sa 600.
Oh, shi 600 ake sayar da mudun sa. Kuma ana siya?
Ana siya.
Allah, to shi kuma nawa buhun sa?
unsa 22,000. Wancan masara ne amma muna jika shi yana kwana ruwa.
Yau kafin nan sai a nika.
Sai a zo a shanya, in an wanke a shanya sai a nika. Shi yasa ya fi sauran haske.
To shi kuma nawa ake sayar da mudun sa?
Kudin su daya 500.
To sannu malama, mun gode ko?
Yau na gode.
To masu sauraro, da shige tun farko na gaya muku cewa a yau shirin kasuwa ya kai miki dole, muna gudanar da shi ne a nan jihar Adamawa, kuma wani da daddan kasuwa tsoho wanda ake kiransa tsohon kasuwa. Kasuwa ne mai tarihi, kuma kusan za a ce kasuwa shi ne na farko a jihar Adamawa tun zamanin Gongola. Muna layin nan na masu surbe da kuma masu sai da ainihin wato gari. Ga wani ba Allah na same shi yana sana'arsa na surfa masara da kuma dawa. Bari mu ji shin ya yake gudanar da wannan sana'a nashi. Malam barka da.
Barka mai gida.
To ko menene sunan malamin?
Sunan Dairu Musa.
Malam Dairu, wannan sana'a surfe na samu kake shine ainihin sana'anka?
Ita ce sana'a na.
To kamar shekara nawa ka dauka kana wannan sana'a?
Ya kai shekara 19.
Kana wannan sana'a?
Eh.
To yanzu ga gashi na gana surfa masara. Shi wannan masara da naga ake surfa shi kamar minji ne wake daukan ku gurin surfin?
A buhu ko kuma a yanayin yadda aka auna?
A buhu dai, yanzu wannan ba buhu ba ne? Wannan kuma na ga ni ba ga wani buhu ma nan. To shi wannan kamar minti nawa zai yi a cikin inji kamar yadda ake yanzu?
Baya wuce minti 7.
Baya wuce minti 7 ya surbu? To ga wani inji kuma na gan shi kamar da wando ne ko wani abu haka, shi kuma na me?
Na nika ne.
To shi kuma injin nika ne wannan? Oh, wato shi ne yake fidda gari kenan. To yanzu misali kamar wancan dusa da yake fita, shi kuma ya ake yi da shi?
Ya sayarwa ake, ita ce ribar.
Na'am, na'am. To yanzu kamar nawa kuke karba a buhu daya?
A inda surfe ne, kyauta ne, nika ne ake biya.
Oh, wato shi surfe haka kyauta za a yi, amma za ku dauki dusa, shi kuma nika za a biya. To yanzu wannan sana'a naku kuna samun wani tallafi ne ga gwamnati?
A gaskiya tallafin bai da yawa ko akwai ma.
To yanzu menene bukatun gwamnati?
To mu dai bukatun mu, challenge namu da muke samu shine wutan nefa.
Wutan lantarki?
Eh, ta azzala mana ayyawa.
To yanzu kamar nawa kuke biya a wata?
Gaskiya muna biya kudi yana kaiwa kusan 30,000.
To kuma mu dauka misali a watan nan kana aikin 30,000 din?
A to ana yi ne da wani lokacin a samu, wani lokacin ba za a samu ba, saboda rashin wuta da ake samu na wani lokacin.
Yanzu yaya wani irin tallafi kake so gwamnati ta maka?
To gaskiya da gwamnati za ta tallafa mana bangaren wuta kawai, a yadda za a dan rage mana yadda za mu huma mu ragewa masu zuwa nika, saboda abun ne ana tallafawa juna ne, amma in an tsawwala dole mu ma mu tsawwalawa mai zuwa, saboda kudin nikan za mu tsawwala.
To madalla.
Na gode.
To madalla, masu sauraron mu, bayan bari na layin masu surfe da saida gari, mun zo kuma layin masu sai da kayan miya kamar ga manja, ga man gyada, ga agushi, ga dai har da busheshen kubewa. Bari mu ji ita kuma bira Allah sunanta, mu ji kuma ya take gudanar da wannan sana'a. To malama sannu ko?
Yawwa, sannu da rana.
To kuma menene sunanki?
Sunana Kuchele Antoni Sawa.
Kuma me kike sayarwa?
Ina sayar da su manja, man gyada, agushi, crayfish, busheshen kubewa, shinkafa, garin kwake, aya, har da su soya beans, duk ina sayarwa.
To a wani kasuwa kike sayar da waɗannan abubuwa?
Ina tsohon kasuwa.
To yanzu ga aya na gani a hannunki, ko ba aya bane ne?
Aya ne.
To yanzu kamar amudun aya nawa kike sayar da shi?
700.
Shi kuma buhun ayan ba?
28,000.
Kai kuma kike sayar da amudu 700, kina samu riba?
Muna samuwa daidai.
Dan daidai gwargwado. Kuma ana zuwa saya?
Ana saya.
To yanzu ga shi nan, ga mai nan, wannan man gyada ne?
Manja ne.
To kamar shi man gyadan, manjan nan kuma nawa?
Jarka muna samu 21, wata rana 22.
To kuma kamar kwalba nawa a cikin jarka daya?
Eh, to in jarka ɗaya ya cika mai kyau za ka samu kwalba ko 35, 34 za ka samu.
To ga agushi kuma nan na gani, ko ba agushi ba nan?
Agushi ne.
To shi kuma agushin yaya kuke sarrafa shi ne?
To ana nika shi ne a yi miya da shi. Miya hada shi da shuwaka, a sa crayfish, sa mishi stockfish, a sa nama, dan samar kifi a ciki.
Wannan kuma menene a kule-kulen nan?
Akwai kuka, akwai kuma busheshen kubewa, akwai barkono.
To shi kuma kuka da busheshen kubewa nawa nawa kuke sai da kulli?
muna kulla shi naira 50 muna kulla shi mu sayar.
Jama'a masu sauraron mu, da kuma haka ne muka zo ga ƙarshen shirin kasuwa a kan miki dole na wannan makon. Sai kuma makon gobe in me duka ya kai mu. Lado Salisu Muhammad Garba, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
Masu sauraro kada a shafa, har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi.
Barkanmu kuma da sake saduwa a cikin shirinmu na nasihar Lahadi. Sunana Reverend Joseph John Hayab. A cikin shirinmu a yau za mu karanta littafin Mata sura 5 aya ta 9. Maganar Allah tana cewa masu albarka ne masu sada zumunta, kama za a ce da su yayan Allah. Yau ina so in jawo hankalinmu ne akan magana mai cewa albarkan sada zumunta. Zumunci shine kyakkyawan dangantaka tsakanin mutane da mutane. Zumunci kuma shine mutuntawa da ke tsakanin mutane da mutane, ko kuma tsakanin wani da wani. Bible yana nuna mana da cewa akwai albarka idan mun yi zumunta da ƴan uwa, mun yi zumunta da makwabta, mun yi zumunta da kowane mutum da Allah ya kawo a hanyar mu. Idan ka samu mutane a mota ne, kai zumunta da su. Idan ka samu mutane a gida ne, kai zumunta da su. In ka samu mutane a gurin aiki ne, kai zumunta da su. Idan ka samu mutane ko a hanya ne, ka nuna zumunci. Bible ya ce akwai albarka ga waɗanda suke sada zumunta. Babban wahalar da ke samun mu a rayuwar mu a Najeriya ko kuma a wasu kasashe a yau shine rashin kyakkyawan zumunci tsakanin mutane. Yan uwa ba sa zumunci da juna, abokanai ma ya kamata su zama masu zumunta da juna, sun koma suna kiyaya da gaba da juna. Alibai wanda suke makarantar tare ko a aji tare ba sa kyakkyawan zumunci da juna. Mace da namiji wanda sun yi da har sun yi aure, bayan dan lokaci sai zumunci ya lallace, babu kyakkyawan zumunci tsakanin mata da miji. So Bible yana cewa akwai albarka idan mun zama masu sada zumunta. Allah zai ji dadin mu idan muna sada zumunta, muna girmama juna, muna daukaka juna, muna kuma taimakawa juna, muna tsayawa juna. Kamata akwai kyakkyawan zumunci a cikin gidajen mu tsakanin mata da miji, tsakanin yara da iyaye, tsakanin ƴan uwa da kuma waɗanda sun zama dangi. Wani wahalar da muke sha a zamanin nan shine akwai rarrabuwan kai tsakanin mutane. Addu'a na shine a wannan mako Allah zai sa mu zama masu kyakkyawan zumunci da ƴan uwa da abokanai da duk wanda mun samu kanmu tare da shi. Allah zai sa ka san mu zama kasan da yawanci da wanda ma suna zumunci mai kyau da juna. Albarkacin sunan Yesu mai cetonmu, amin.
Madalla, yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki.
Lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni, Hauwa Umar. A cikin shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako, za mu yi magana ne akan ciwon haƙori. Ciwon haƙori ciwo ne da ke addabar mutane da zugi mai raɗaɗi a cikin haƙori da kuma dasa shi. Kuma ana yawan kamuwa da shi ne sakamakon datti ko ruɓewar haƙori. Ganin cewa ciwon haƙori ya addabi jama'a da dama, inda sanadiyar hakan yakan sa jama'a da dama su rasa haƙoransu, ya sa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako ya samu ganawa da wani ƙwararren likitan haƙori, Dr. Mustapha Danjuma, da ke aiki da ma'aikatar lafiya ta gwamnatin tarayya a sashen kula da lafiyar haƙori. Likita, barka da warhaka.
Barka ka dai.
Ku za ka yi wa masu sauraron mu ƙarin bayani akan ciwon haƙori da kuma rabe-raben su, ko kuma in ce nau'ikan ciwon haƙori?
Ciwon haƙori yanayi ne wanda mutum yake samu, wanda yake da za ka ji mutum yana samun zafi akan haƙori shi ko a kan dasa shi. Kuma yakan gigita mutum sosai, yakan sa mutum zazzabi, yakan kuma sa mutum ya samu rikicewa matuka. Ciwon haƙori ya rabu bisa abin da ya kawo ciwon haƙori. Akwai ciwon haƙori wanda yake yana samuwa ne sakamakon kogo da aka samu a jikin haƙori, a jikin haƙori. wanda yake a hankali zai dinga ci har ya je ya taba sashin haƙori wanda yake da jijiyoyi a ciki da kuma masu kai sako kwakwalwa. To wannan idan ya fara haka nan mutum zai dinga samun ciwo a hankali, sannan kuma mai ɗannan matsakaicin zafi da sensation, sannan zuwa ɗan lokaci kaɗan mutum zai dinga samun ko da iska ta shiga a bakin shi zaga yana samun ciwo matsananci na ci gaba sai ka ga ana samun kumburi. To wannan da ba. Akwai kuma ciwon da ake samu na dasa, shi ne ke kawo ciwo, zaka ga kwayoyin cuta sun shiga saboda rashin tsafta ko ka samu canji na sinadaran jikin mutum, shi ma kan sa dasa shin mutum ya dan kumbura ya kuma fara ciwo. So duka dai dasa shi da shi kan shakori su suke haɗuwa su kawo ciwon haƙori.
A bayanin ka ka nuna akwai ma ciwon haƙorin da rashin tsafta ne yake kawo shi. To shi wancan na farko da kai bayani wanda zaka ga kogo a haƙori, shi me ke haddasa shi?
To abin da yake kawo kogon haƙori shi ma a ƙwayoyin cuta ne, amma kuma yakan haɗu shi ma da rashin kula sosai, misali wajen tsafta da wajen goge baki da man goge baki da brush. Idan mutum yana cin abubuwa kaman abinci masu zaki a bakin shi, musamman wanda suke makalkalewa a jikin haƙori, wato muna kiran su refined carbohydrates, suna iya makalewa kaman su sweet cake da sauransu irin waɗannan abubuwa, to zaka tauna su kuma za su makale. Kinsan shi kan shakori a matauna din inda yake, abin da zaki ga cewa ba wai yana da smooth ne haka ba, zaki ga cewa akwai dan corrugations a cikin haƙori wanda yake taimakawa wajen nika haƙo abincin ka, abin nan haka yake. So zakan makale, after idan ya makale baka kula ka kuskura baki da kyau ba, ko baka yi broshi musamman da daddare kafin ka kwanta barci, waɗannan sauran abincin da mutun ya ci akwai normal ƙwayoyin cuta da suke a bakin mutum, wanda yake su za su zo su ci wannan abincin su fidda najasa daga jikinsu, wanda yake wannan zai iya koye ma haƙori illa ya sa shi ya taushi bayan wannan farin haƙorin da muke gani a bakin mu, saboda ya fi komai ƙarfi a jikin mutum. Amma idan aka samu su waɗannan ƙwayoyin cuta suka ci wannan abincin, sannan kuma suka fidda najasa a jikinsu, acid ne suke fitarwa, shi kuma wannan farin haƙorin za ta ga kaman abu ne wanda yake da property na metal. So waɗannan shi zai sa ya narkar da waɗannan sinadaran da suka sa wannan farin da yake kike gani a haƙori, zai sa ya narkar da sinadaran da suke sa mashi ƙarfi sai ya taushi. So idan ya taushi din nan, waɗannan ƙwayoyin za su iya komawa su kuma su ci wannan abin mai taushi din. To a haka ana yi, za ga mutum ya fara jin yana jin in abin mai sanyi ya shiga bakin shi zai dinga jin sanyi yana dan cizon shi, ko ko idan iska ta shiga haka zai dinga ji a hankali, in kuma bai dauki mataki ba sai kaga ya zo yana jin zafi sosai, in mutum bai kula sosai ba sai yasa ake so dai gaskiya idan ka fara jin sanyi sai ka zo asibiti domin a duba a ga menene ainihin yake faruwa, sai a maka abin da ya dace. Idan mutum ya toshe hannu sosai, lokacin da zai zaga jijiyoyin kai sako da jijiyoyin kai jini sun riga sun tabu, karshen ta sai ga ana maganar cewa sai an cire haƙorin, saboda mutum shi ma ya samu sa'ida a ciki. Amma in mutum ya dauki matakai sosai, yana zuwa wajen likita ana duba ana bashi shawarwari, idan an ga alamu a dauki mataki da sauri saboda kada abin ya kai inda ba a so.
Kai bayanin cewa akwai wasu ƙwayoyin cuta a baki, su waɗannan halitta ce ko kuma me ke haddasa waɗannan ƙwayoyin cutan da za su zo su ci wani abu ko kuma abinci da ya makale a haƙori har su haifar da najasa?
Generally ƙwayoyin cuta a bakin mutum halitta ne, kowane mutum yana da su, suna nan species ne. Akwai waɗanda suke iya kawo cuta din, akwai kuma waɗanda su suna ma taimaka maka ne wajen kare bakinka da kuma taimaka maka wajen sarrafa ma abincin da zaka tauna. So idan aka samu mutum wanda bashi da tsafta, so za su sa waɗannan waɗanda suke ƙwayoyin cutan da suke da hatsari a baki za su dinga ƙara yawa har su kai lokacin da za su yi mashi ainihin haƙori da kuma shi dasa shi illa. Saboda haka kula da tsaftan baki shine ƙashin bayan kariya ga ciwon haƙori da kuma ciwon dasa shi.
Likita, akwai bambanci ne tsakanin ciwon haƙori da kuma ciwon dasa shi?
To ai kin san da haƙori da dasa shi su ne muke kira dental tissues. A gaskiya shi bature bai bambanta su ba, ba za a ce only teeth ba. Haƙori tsauri shine wannan wanda ke gani fari din nan kuma a waje, amma a kasan shi yafi tsawo ma yana cikin kashi. Shi wannan ba zai iya aiwatar da komai in ba tare da wannan halitta ta dasa shi wanda aka yi, wanda yake shi yake rike shi a wuri daya, dasa shi yake taimaka mashi wajen samun sinadaran da zai kara ma hakorin karsashi da sauransu. Yawanci abinda zai iya kawo maka ciwon hakori to zai iya kawo illa ga dasa shi. Idan hakori ya samu matsala har Yahuda ya je ya samu wani wuri da ake kira pop chamber da turanci, to wannan pop chamber din zai lace zai sauka kasa, kin ga jikin mutum zai so ya cire wannan abun, to amma ba zai iya cire ba saboda yana a cikin wani wuri ne wanda yake rufaffe. Sai ga mutum sai kaga dasashin shi ya kumbura saboda kwayoyin cuta za su zo su hadu da kwayoyin da suke su ma suna kariyan jikin dan adam, za a samu rikici tsakaninsu. So har kaga dasashin mutum ya kumbura, daga nan sai kaga ya yi ruwa har wata sa'a sai an yi aiki an yanka an cire ruwa din an cire wannan system, sai kaga mutum ya samu lafiya. So dasashin da hakorin suna tafiya a dan juma ne da dan jummai.
Suwa suka fi kamuwa ko kuma barazanar kamuwa da ciwon hakori a cikin mutane?
Zai yi wahala ka fito ka ce ga bangare na al'umma da suka fi saurin kamuwa da ciwon hakori, ya danganta ga irin kula da aka samu. Amma a likitance yara kanana su hakorin su bashi da kaifi kamar na manya, saboda haka za su ifi samun saurin samun attack daga kwayoyin cuta fiye da manya, saboda manya nasu ya riga yi karfi, akwai resistance. Sannan hakorin yara musamman in suna dagowa zaka ga nan da nan in ba a samu kula ba zaka samu da yawan su zaka sun girami sun cinye yaro yana samun zafi da abin da wasu zaka an zo an cire, amma dai wasu za su fito permanent one. Ainihin wannan wanda muke kira milk sit wanda su sukan fito tun daga wata shida haka, kuma su fara fita bayan shekara shida zuwa shekara bakwai suna fita, wasu kuma suna fitowa a lokacin permanent. So su waɗannan hakoran su ba su da ƙarfi kamar hakori wanda suke na dindindin wanda suke fitowa, za ki samu waɗancan su guda ma 20 ne, amma kin ga waɗannan wanda zai fito miki permanent su wajen 32 ne. So su da kika suna da ƙarfi sosai wanda za su iya abin nan. To amma duk da haka idan aka samu kula da kyau sai kaga yaro ya har ya fi da hakorin shi babu matsala. Na biyu kuma za ki iya samu a cikin manyan mutane wanda ba sa kula da tsaftan baki da sauransu, za ki ga suna yawan ciye-ciyen zaki musamman abu mai makalewa a jiki kamar su sweet su chocolate da sauransu, ba sa yawan yin kuskure baki da ruwa, kuma ba sa yin broshi da daren za su kwanta. Zo haka samu cewa akan samu wanda suke kamuwa shi kuma da ribewan hakori kenan, wato abin da ake kira dental caries. Haka kuma in kika samu mutanen da ba sa kula da shi kan shi tsaftan bakin, sukan yawan samun abin da ake kira bubu gum bleeding, in sun ka taba ko da alwala suke misali zaki ga cewa jini na fitowa. To wannan rashin tsafta yakan kawo a gaskiya. Akwai bincike da aka buga wanda aka nuna cewa mutanen da suke zama a ƙauyuka, wato wanda suke zama a karkara sosai, su sun fi kamuwa da ciwo da ya shafi dasashi fiye da ciwar wata da suka shafi shi kanshi hakorin. Kuma haka aka samu mutanen da suke zama a cikin birane su suka fi kamuwa da ciwo rami a hakori, domin saboda yanayin irin abincin da suke ci. Wannan yana nan kuma haka ne kamar wanda suka yi aiki a karkara suka samu kansu na aiki a birni, za su ga cewa a birni sun fi samun mutane da suka zo suna neman a yi musu ciko ne, suna da kogo da sauransu. Wasu kuma za ki ga a ƙauye wani ma zai zo hakoran shi duka suna ma sun riga suna rawa ma kawai kamar za su fita da kansu, gwamnan da ka taba za ka ga yana jini da sauransu.
To masu sauraronmu kada dai ku sha'afa, kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka, a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato
Dr. Mustapha Danjuma Abubakar,
sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake cewa mu kasance cikin koshin lafiya.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Mai ga haka ko da yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu, inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar email a sashenhausa@voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya hada da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na internet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julia Gresham da ta hada shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku, auni lafiya.